Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Sidiq da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 9 ga watan Yuni. A cikin shirin za a ji cewa da alamar dai shugaban Najeriya ya sassauta matsayinsa na baiwa majalisun dokoki da bangaren shari'a na jihohi yancin tafi da harkokin kudadensu da kansu. Za kuma a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kullo da wani shiri na koya ma 'yan mata yadda za su riƙa yi don kada lokacin al'ada ya hana su sukuni. Kamar kullum yau ma muna tafa da rahoto na musamman, sannan za mu leƙa Nijar inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni a tafiye. To amma kafin nan ga Aisha Tusle da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan mai kisa ta coronavirus yadda ta fara bulla a tsakiyar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. A cewar masana kimiyya daga cibiyar lafiya ta Jami'ar Harvard da Jami'ar Boston da asibitin yara na Boston, bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin Wuhan tun a watan Agusta shekarar bara, wanda ya dade karuwa a watan Disamba lokacin da Beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya WHO game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da COVID-19. Hotuna na nuni da ɗaya daga cikin asibitocin da aka bincika, Tianwen, an ga abin hawa 285 a wajen ajiyar motoci cikin watan Oktoba shekarar bara, wanda ya nuni da ƙaruwa da kashi 67 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2018 inda aka ga abin hawa 171 kawai. Binciken ya kuma nuna ƙaruwar zuwa asibiti da kuma bincike ta hanyar amfani da kafar bincike ta China Baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa. Ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a Wuhan a Disambar shekara ta 2019. Masu binciken sun ce duk da ba su tabbatar da karuwar zuwa asibitin na da alaka da COVID-19 ba, amma shaidar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shaidu da aka nuna cewa cutar ta bulla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi. 'Yan ƙasar New Zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a ƙasar domin murnar kammala killace su sakamakon bullar cutar coronavirus. Bayan sun shafe sama da watanni 2 suna kulle, wanda ya janyo harkokin a kasar suka tsaya cak, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta sassauta dokar da aka saka a watan Maris, inda ta dage dokar hana taruka wanda ya hada da na bukukuwa da wasanni, amma iyakokin kasar za su kasance a rufe. Kasar ta New Zealand ta samu adadin masu dauke da coronavirus 1,504 da waɗanda suka mutu mutum 22 daga cikin 'yan ƙasa miliyan 5, kamar yadda ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins ta nuna a yau Talata. A iyakokin kasar New Zealand, bangaren Antarctic da take da alhakin gudanar da bincike da ya danganci yanayi, ta faɗi yau Talata cewa za a dakatar da ziyarar mazauninta a Antarctica don gudun yaduwar cutar COVID-19 a wajen kasar. Bincike ya nuna kulle da aka yi a faɗin duniya ya hana miliyoyin mace-mace daga coronavirus. A yau Talata, dangi da abokai suka yi wa George Floyd bankwana na ƙarshe a jana'izarsa da za a yi a birnin Houston makonni 2 bayan mutuwarsa a hannun 'yan sanda, abinda ya sake tada zanga-zanga a birane da dama a nan Amurka. 'Yan sandan birnin Houston za su yi jerin gwano su raka tawagar zuwa birnin Pearland, inda za a binne Floyd a kusa da kabarin mahaifiyarsa. An kunna wutar zauren majalisar birnin a daren jiya Litinin da kalar ruwan kwai da zinare kalar makarantar da Floyd ya yi domin nunawa da tunawa da rayuwarsa. Sauran birane sun bi sahu da kunna wuta da wannan kaloli da suka hada da biranen Los Angeles, Boston, Oakland, Las Vegas, New York da sauransu. An ba wa sauran jama'a damar karrama Floyd ta ƙarshe jiya Litinin, inda dubunnan mutane suka yi tururuwa a majami'ar Reis wurin da aka bude akwatin gawar shi an kuma yi addu'o'in tunawa da shi a biranen Minneapolis da kuma Rayford, North Carolina Daruruwan ƴan gwagwarmaya da al'ummar ƙasa ne a Hong Kong suka fito don tunawa da zagayowar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka gudanar da tarukan zanga-zanga a manyan kantuna bakwai a fadin cibiyar kasuwanci ta Asia a yau Talata masu zanga-zangar sun rika rera waƙar demokradiyya suna rike da rubuce-rubuce da ke cewa ƴancin kan Hong Kong da kuma a ba Hong Kong ƴancin gashin kanta gwagwarmayar wannan lokaci ƴan sandan kwantar da tozoma sun gudanar da bincike akan mutanen da ke wurin ake zanga-zangar kuma sun kore su da su bar wurin da cewa zanga-zangar ta saba wa ka'ida za kuma su kama su an kuma kama wani da yayi wa ƴan sanda tsayayya masu zanga-zangar suna kuma rika rera waƙar daukaka Hong Kong taken gangamin ganin dokokin tsaro da China take shirin kakabawa Hong Kong wasu na ganin ba za su daina wannan gwagwarmaya ba amma za su canza taku za a zartar da dokan ne nan da ƴan watanni masu zuwa ranar 9 ga watan Yunin bara wasu ƴan kasar ta Hong Kong suka gudanar da zanga-zanga ta lumana don nuna kin jinin dokar da za ta ba da damar a kai ƴan kasar China don yi musu shari'a Gwamnatin wancan lokaci ta dage akan zartar da dokar wanda hakan ya tunzura al'umma suka gudanar da zanga-zangar. Koriya ta Arewa ta ce za ta katse dukkan hanyoyin tattaunawa da Koriya ta Kudu a takun tsama na baya-bayan nan da ke tsakanin su. Masu sharhi akan al'amura sun ce wannan na cikin kokarin Pyongyang na gaban kanta ta kara zaman doya da manja da ke tsakanin su da Seoul. Daga tsakar ranar yau Talata, Koriya ta Kudu za ta katse ta kuma rufe layuka hudu na hanyar sadarwa wanda ya hada da na ofishin jakadanci da ke iyakokin kasashen, hanyar sadarwar soji na gaggawa da hanyar sadarwa da ke tsakanin jam'iyya mai mulki da kuma ofishin shugaban kasar Koriya ta Kudu, inji kafar sadarwa ta kasar Koriya ta Arewa. A cewar kamfanin dillancin labaran mallakar kasar Wannan shine mataki na farko na katse dukkan hanyar sadarwa da kasar Koriya ta Kudu domin kauda abubuwan da ba su da muhimmanci. A matsayin hujja, Koriya ta Arewa ta bayyana ayyukan da masu kin jinin kasar da ke watso musu rubuce-rubuce akan iyakar kasar ta. A matsayin hujja, Koriya ta Arewa ta bayyana ayyukan da masu kin jinin kasar Koriya ta Arewa da ke watso mata rubuce-rubuce akan iyakar kasar ta. Sun taba mutuncin shugabancin kasar Suna mana izgilanci ga martabar mutanen kasar, inji KCNA. A makonnin baya, Koriya ta Arewa ta nuna rashin jin daɗi ga waɗannan rubuce-rubuce da suke aikawa ta balan-balan. A nata ɓangaren, Koriya ta Kudu ta nuna matuƙar damuwa inda ta ce za ta kawo ƙarshen wannan halin a ƙoƙarinta na gyara tsakanin ƙasashen biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a jirgin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babban rahotanni inda za a ji cewa murna na neman komawa ciki ga majalisun dokoki da bangaren shari'a na jihohi saboda shugaba Muhammadu Buhari ya wani abu mai kama da sassautowa game da matsayin nan nasa na cewa za su rika tafi da harkokin kudadensu da kansu. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Ga dukkan alamu a Najeriya murna tana neman ta koma ciki bayan da Shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar wa gwamnoni na Najeriya cewa zai dakatar da aiwatar da manufofi ko tanade-tanaden da ke cikin kudirin dokar nan ta goma da ya rattabawa hannu wadda ta baiwa majalisun dokoki na jihohi da bangaren shari'a da ke jihohi iko na cin gashin kai musamman na mallaka kudadensu kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada a yi. Ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya a Malami wanda Shugaba Buhari umurta ya gana da waɗannan rukunan gwamnonin domin ɗauka matakin da zai kawo canja ko lashe aman da ya tun farko na cewa za a baiwa waɗannan rukunan gwamnati ikon cin gashin kai ya ƙarin bayani dangane da wannan matsayin da aka cimma.
Wannan taro dai na rabin bahasi daga ƙarshe ya haddasu gajiya amma dai an samu ittifaqi tsakanin gwamnoni da bangaren gwamnati tarayya akan cewa maganar da ta danganci cin gashin kai daga bangaren majalisun na jihohi da kuma bangaren da aka dakatar shari'a a jihohi al'amari ne wanda tsarin mulki ya tabbatar da shi ta wurin ka babu jayayya akan tabbatar da wannan amma gwamnati sun gabatar da bukata na cewa abin bahasi a bada dama ta tattaunawa akan tsare-tsaren da za a yi domin tabbatar da wannan cin gashin kai daga bangaren majalisu na jihohi da kuma bangaren shari'a na jihohi saboda haka yanzu damar da kenan ita ce an bada dama na a tattauna ba ta hanyar jingine tsarin mulki yazo da shi ba ta huskar cin gashin kai a tattauna kan tsari hanya da jadawali na aiwatar da abin da ta yi wannan cin gashin kai saboda haka kungiyar gwamnati ta kasa za ta gabatar da shawarwarinta da tunaninta akan tsare-tsaren da ya kamata a bi kuma gwamnati za ka diba idan aka diba ɗayan biyu ke iya haddasuwa wa'in ma gwamnati ta tsayu akan abin da ta gabatar a matsayin ta huskar ita wannan doka mai lamba goma ko ko ai maka gyaran huska ko ko ai maka ƙari domin tabbatar da cewa kwalliya ta biya kuɗin ta biyu ta huskar tabbatar da shi cin gashin kan da ake fata.
To amma wannan ba ha ganin duk wasu dabaru ne watakila ake kokari a yi cewa a hana jihohin nan baiwa yancin cin gashin kai ga majalisunsu da kuma hukumomin shari'a na wannan jihohin shi yasa ake wannan kwan baya?
To ba na gani saboda kamar yadda ka sani wasu daga cikin jihohi musamman sun riga sun yi gaban kansu na tabbatar da wannan tsari kamar yadda aka tabbatar da shi ta wasu ƙa'ida kan wato ta wasu wannan oda ta goma. Saboda haka biya da aka yi dai abu guda zai tabbata shi ne cin gashin kai. Ya tabbata ga majalisoshi na jihohi cin gashin kai ya tabbata ga hukumomi na shari'a na jihohi kuma shugaban kasa zai duk abin da ya kamata na ganin da ta abin nan da tsari ya tabbatar da shi.
Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Nigeria.
To a gaida Umar har yanzu dai muna Abuja inda gwamnatin Nigeria ta kullo da wani shiri da fayyace ma yan mata matakan da za su rika daukawa dangane cewa yanayin haila bai hana su sukunin karatu ko sana'o'insu ba. Halima Abdulra'uf Gariki.
Rashin fahimtar ilimin tsafta al'ada na daga cikin matsaloli da ka iya illata lafiyar yaya mata a yayin jinin haila saboda yadda ake bukatar mace ta kasance cikin tsafta a lokacin. Baya ga koke-koken masu fafutuka da dama a fadin Najeriya kan rashin kula da ilimin tsaftar al'adar yaya mata, gwamnatin kasar ta kaddamar da shirin ba da tallafin kayan tsaftar al'adar mata saboda a samu mafita kan matsaloli da suke fuskanta. Ministan harkokin da suka shafi mata Honorable Pauline Talent ta bayyana mahimmancin kaddamar da shirin da haka.
Muna ne muna kokari domin mu tabbatar yan mata sun samu wannan taimako daga ministry na da gwamnati ba daya domin kuwa yawancin yara yan mata saboda rashin samun wannan menstrual hygiene pads ba su iya zuwa makaranta.
Pauline Talent ta mika bukatar al'umma su shiga cikin lamarin taimakawa yaya mata kan kayan tsaftar al'ada domin gwamnati kadai ba za ta iya ba sai da haɗin gwiwar su.
Domin gwamnati ita kadai ba za ta iya ba hatta suna taimakawa amma muna son kowa kamar manyan mata a community na ta sai da adoption yan mata ta ko biya alƙawari ko ne wata zan ba ta goyen baya.
A wani bangare kuwa ambasada Rukayya Muhammad Mirajin kare yara da matasa ta bayyana cewa
wannan rigirban abin part din da gwamnati ke yi ni da gaskiya a wajena ba zan ce ba abu ne mai kyau ba amma abu ne ya kamata a ce sun fara creating awareness to kansu sannan kuma a tabbata cewa wannan fadin da ake rubuta akai ga mutanen da suke abin da suke nema saboda wani bi akan kara mai karfi ne dan already mutane ke zama an urban area fiye da ilimin sanin fasalin shifar ko kuma wani abu ba amma
anata bangaren jagorar cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa Ms. Elizabeth Jayol ta bukaci masu ruwa da tsaki su hada karfi da karfi wajen taimakawa gwamnati domin kawo sauyi da ake bukata a wannan fannin. Ministan harkokin da suka shafi matan ji ta kaddamar da tallafin ne a kauyen Kado dake birnin Abuja a ranar da aka ware domin duba ci gaba da aka samu a fannin tsaftar al'adar mata tare da hadin gwiwa jagorar cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa domin taimakawa mata a lokacin jinin haila saboda tasirin ta a gare su a zahiri lafiyar kwakwalwarsu da dai sauransu. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Nigeria.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki, yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi, bai ba rufe makarantu, lamarin ma da yake dalibai zama a gida ba tare sun ranar za su koma ba kamar ma yadda alƙalman hukumar ra'ayi ilimi da kuma al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato UNESCO ke nunawa miliyan dalibai ne matsalar ta COVID-19 za ta shafa wanda hakan ya tilastawa kasashe daukan matakan kan dagarki domin fuskantar matsalolin da ka iya tasowa sakamakon rufe makarantu to wai ko wani hali ma ƙananan ɗaliban makarantun firamare da na sakandare ke ciki a yanzu ga da ta bakin wasu ɗaliban
sunana Usman Lawan
kuna karatu
a ba mu karatu
to me kuke yanzu
muna zaune muna dan yin revision muna dan tabbata kaddun mu a gida yanayin karatun mu yanayin cutan da ya shigo ba mu samu mu je makaranta yanzu
wani cuta
coronavirus
wannan yana shafan ku
yana shafan mu sosai tun da ya hana mu zuwa makarantu
Usman me zaka ce kan karatun TV ne kuna kallon TV
ina kallo sosai muna ganewa
okay me suke a TV
ina ana karantarwa da maths english da sau da makamantan su
a ina
a TV gode
to kuna bi
muna bi
ya suna
Ali Ibrahim
ya bako zuwa makaranta me yasa
ba tun wannan cutar ne yana zuwa makaranta amma yanzu muna tattaba karatu mu
a gida kuke karatu dama aji nawa kake
Primary 6
to ba ana karatu a TV ba kuna kallo
eh muna kallo sosai
ya suna
suna Abdulaziz Ibrahim
yanzu ya kuke karatu
yanzu dai sakamakon wannan cutar mun ne yanzu a makaranta sai dai muna karatu online kuma ka san abinda aka ce ba kana ganin malami yana ganin ka ba ko zaka fahimta ba zaka fahimci shi sosai kamar idan malamin yana gaban ka ba
okay online kenan ake koya muku yanzu
eh
to na ji kamar akwai karatun da ake ma a TV kuna kallo na TV ko radio
eh muna bibiya insha Allah
to ya wannan zama a gida ko kuma wannan cuta ya shafe ku dalibai
gaskiya shafe mu sosai domin muna gab da rubuta jarabawan kammala secondary cutar nan ya bullo aka dakatar da mu gaskiya mun ji takaici shi
a wasu kasashen tuni hukumomin ilimi suka koma amfani da tsarin karatu a gida ta hanyar yanar gizo wato online ko kuma visual learning yayin da kasashe irin Najeriya suka koma karatu ta radio da ma television mutum da kuma malamai ke ganin fa da sauraron na aka ba malam Abdulhamid Dahiru Adam Bomo wani shugaban makarantar sakandare ne a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce wannan tsari na karatu ta radio da television na da amfani to amma kuma ai akwai da gizo ke saka
to gaskiya bismillah wannan kuwa cutar corona ba inda ba ta taba ba a fannin rayuwar yau da kullun dan adam a matsayin na malamin makaranta ta taba al'amarin abin da ya shafe ni sosai domin ina koyarwa a sakandare kuma ya zo a gaba na kusan zangon zango na biyu wato second term ya kusa zuwa ƙarshe ana gabda a fara ma yara jarabawa wasu makarantun suna gabda fara wasu kuma sun fara ba su bayyace sun yi kwana ɗaya ba sai kuma ya zama wannan abin ya zama an kulle makarantun wa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi ƙasa a gwiwa ba karkashin jagorancin mai girma Malam Nasir Ahmad Arfa'i ya fito da hanyoyi da dama wanda ke zama cewa ɗaliban bai zama sun rasa abubuwa ba ko da dai ba su yi sun kama 100% ba amma dai sun samu muhimmai wato wanda za a ce wanda suke su ne essentials a cikin abubuwan da suka shafi darussan da zai zama su masu amfani a gare su yayin rubuta jarabawansu ya zama kenan su shi a wannan ita gwamnatin mu ta jihar Kaduna ta tanaji koyar da ɗalibai ta hanyar kira misali za a iya cewa online sannan kuma ga television ga radio ana gabatar da koyarwa sosai akai-akai to ban matsalar da ma ya fi damun mutane matsalolin shi wannan koyarwa ta online ɗin nan ta radio ko television ko abin da ya kama da haka shi ne in akwai mutum ma yana da radio kenan ko yana da TV din wanda ke ba kowa ne yake da shi ba to in mutum ya zama yana da shi ma to zai zama kuma wutar lantarki shi kuma matsala ne yayin da mutum zai zama ya kunna yana sauraro ko kila cikin sauraro a dauke wuta ko kuma lokacin za a gabatar da shirye-shiryen an dauke wuta ko ma lokacin maimaitawa ne sai zama an dauke wuta mutum bai samu yaran da ake don su din su saurara ba in kuma dama misali gidan talakawa ne ko matsakaita ƙarfi to zai zama haga in rediyon sai an sa batiri to mutum yana kokarin na cefane ne to ina kuma yake ina zai kai mai da hankali bari ya sai batiri sa a rediyo ɗalibi a ɗan shi ji ko shi ta ji waɗannan su ne matsalolin da ya kamata ya zama gwamnati ta yi la'akari da su
to sai dai kuma wannan matsalar mata COVID-19 ba wai kawai ƙananan ɗalibai ta tsaya ba domin su ma jami'ai abin ko ya shafe su ko da yake wasu jami'ai ma zaman kansu to tuni suka rungumi karatu ta hanyar yanar gizo. Dr. Lawan Hamisu Angwangweba, malami ne a ɗaya daga cikin manyan jami'an Najeriya, wato Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Cutar corona ba COVID-19 cuta ce wanda ta zama barazana a duniya, kuma abu ne a bayyane wanda ya nuna wannan cuta ta shafi ilimi da na ilimi tun daga na ƙasa da jami'a har zuwa jami'a. Ya shafa inda ya zama dole wajibi ga ƙasashen duniya suka rufe makarantunsu. Amma abun bakin ciki a nan shine wasu jami'o'i masu zaman kansu da wasu jami'o'i a ƙasashen duniya sun yi amfani da wani ilimi wanda kowa wanda muke da shi suka ci gaba da harkokinsu, wato karatu ta hanyar yanar gizo. To wannan shine nuna mu mutane cewa yana daga cikin abubuwan da malaman jami'o'i suke kai komo da gwamnatin tarayya. Inda a ce jami'o'in Najeriya su ma suna da waɗannan abubuwan waɗanda za a ci gaba da gudanar da karatu da harkar wannan matsalar kuna ba da bai shafi ilimi na jami'o'i ba. Amma bakin ciki shine sai da wannan abu ya zo ya bayyana, sa'an nan gwamnatin tarayya take kawo shawara da yanda za a yi a zo a sa wannan abubuwa su ma ya rinka wakana kamar yadda yake faruwa a ƙasashen duniya.
To doctor, ko shin me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da ake fama da wannan matsalar?
To kamar yadda kai tambaya cewa me za a yi a wannan irin wannan lokaci, to abu ne mai sauki. In dai har gwamnatin tarayya za ta ba da lokaci, za kuma za ta ba da kuɗi wanda za a buƙaci dukkan wasu abubuwa, wanda za a samu dukkan abubuwan da ake buƙata, shi kuma zai kasance kuma haƙƙi su kuma ga malaman jami'a su zauna su tsaya tsayin daka su ma su tabbatar da wannan abubuwa waɗanda ake buƙata na yin karatu ta hanyoyin yanar gizo an yi shi kamar yadda ya kamata. Ba na bane mai wahala a koyar da yara ta hanyar yanar gizo, tunda a wasu jami'o'in wanda muke da su a Najeriya suna kamanta irin wannan, sai dai ba a yin shi ne gabaki daya ga dukkan ɗalibai waɗanda suke karatu a wannan jami'a.
Ya mako zuwa yanzu akwai wasu jihohin da ma ba su fitar da wani tsari ba, yayin da wasu jihohin kuma duniya suka ɗauki mataki. To kokolliya ta sa biyan kuɗin sabulu a jihohin da aka ɗauki wannan mataki? Mista Salaman Kumanga, daraktan yaɗa labaran gwamnatin jihar Adamawa, ya bayyana irin matakin da suka ɗauka da kuma nasarar da ake samu.
Gwamnatin Adamawa ita ma ta ɗau matakai. In ka duba a gidan rediyo mai hoto na mallakar gotel, gwamnati ta keɓe wasu ranaku da kuma lokuta inda ake ba ma yaran makarantar gaba da firamare da na makarantar bai ɗaya ana ba su darussa. Akwai kuma kafafun watsa labarai na mallakar gwamnatin jiha wanda ana yi a ABC, wanda ana yi a ATV. Duka wannan ana samar da ana cika alƙawarane wanda aka yi. Banda haka, ai kafin mu zo nan makarantu yanzu musamman inda ake kwanciya, makarantun da ake kwanciya ana ba su abinci kyauta so uku a rana.
Yanzu ana ba su lokacin da ana gida ko kuma
kafin da ya tafi. Kafin da ya tafi. Sannan kuma a yi ta riga ga san cewa shi makarantu yanzu kama daga primary da kuma makarantun gaba da primary duka gwamnati ta sa kyauta, kuma ta sa tilas ne ƴaƴan makaranta kuma kyauta.
Koma da menene yanzu ko za a ci gaba ne da zura ido musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke ma ikirarin so mace da dalibai a gidajensu, batun da ke koci gaba da jace kuce a kasar. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma ga shiri na gaba, wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ɗan ƙasar Brazil ɗin wanda ke buga club ɗin Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa, cewa da Thiago Silva da ke kasancewa captain ɗin wannan ƙungiyar, inda a yau Talata aka samu labarin cewa ƙungiyarsa ta Paris Saint-Germain PSG ta ƙasar Faransa ba za ta sake ba shi wani kwantaragi ba bayan ya shafe shekaru 8 a PSG Paris Saint-Germain, inda ya buga ƙalla wasanni 310. Thiago Silva ɗan ƙasar Brazil ya iso ne a club ɗin na Faransa
haifa daga Mila a sai ta kasar Italia a shekara ta 2012 kuma shekarunsa na yi kuwa 36 ne inda zai kammala kontragin sa a ranar 30 ga watan Yuni wannan shekara da muke ciki idan Allah ya kai mu dan wasan dan kasar Brazil ya so ya ci gaba da buga club din na PSG Paris Saint-Germain amma hukumomin wannan kungiyar suna ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a kawo sabin jini da za su canje shi a matsayin mai kula da bada garkuwa ga mai tsaron gida mai lamba 5 a yau talata ne hukumar kwallon kafa ta kasar Brazil ta bada sanarwar janye takarata na neman shirya wasan kwallon kafa na mata na duniya a shekara 2023 dalilan da suka sa hukumomin kasar na Brazil daukar wannan matakan shine halin da kasar ta samu kanta a lokacin nan na fama da cutar coronavirus ko kuma COVID-19 ko kuma COVID-19 sai dai kasar Brazil ta dauki alwashin bada goyon bayan ta ga makwabciyar ta cewa da kasar Colombia wadda ita ma ke neman hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bata damar shirya gasar ta kofin duniya na kwallon kafa na mata a shekara ta 2023 hasalima kasar Japan da takar hadin gwiwa tsakanin Australia da New Zealand ko Nouvelle Zealand dukkan su na neman hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA din ta ba su damar shirye wannan gasar idan Allah ya kai mu a shekara ta 2023 shi ko magajin garin Madrid na kasar Spain ko Spain ya bada sanarwar cewa shirye birnin Madrid yake domin karbar wasan karshe na bana na gasar kwallon kafa na nahiyar Ture na club din da su kasance zakaru a kasashen su wannan ko kamin ma UEFA ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture ta bada tsari cikakke na yanda wasannin da suka rage tun daga aji na kungiyoyi 16 inda UEFA hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture za ta dauki wannan mataki da za ta wallafa ma duniya a ranar 17 ga watan Yuni nan da muke ciki na wannan shekara 2020 a can baya dai birnin Istanbul na kasar Turkiya ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture UEFA ta zaba domin karbar bakuncin wasan na Champions League na karshe na bana sai dai rashin samun tabbas daga hukumomin kasar Turkiya sun sa hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture UEFA canza ra'ayinta ta neman wani birni wanda ke iya karbar bakuncin wannan gasar duk da yake hukumar ta kwallon kafa ta nahiyar Ture UEFA a hukumance bata bada hitowa ta yi wannan bayani ba magajin garin na birnin Madrid na Spain ko Spain cewa da Luis Martinez Almeida ya ce shirye birnin Madrid da yake na kasar Spain ko Spain ya ba mara takumiya domin karbar bakuncin wannan karawar ta karshe ta wasannin kwallon kafa na Champions League na club din da su kasance zakaru a kasashen Turai na wannan shekara ta 2020 Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni jamhuriyar Niger
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice
wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan ne kisa ta coronavirus yadda ta fara filla a tsakiyar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya a cewar masana kimiya daga cibiyar lafiya ta Jami'ar Harvard da Jami'ar Boston da asibitin yara na Boston bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin Wuhan tun a watan Agusta shekarar bara wanda ya dade karuwa a watan Disamba lokacin da Beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya WHO game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da COVID-19 da kuma bincike ta hadiniyar amfani da kafar bincike ta China Baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a Wuhan a December shekara ta 2019 masu binciken sun ce duk da ba su tabbatar da karuwar zuwa asibitin na da alaka da COVID-19 ba amma shedar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shedu da aka nuna cewa cutar ta bulla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tutule da ta taya da gabatar da shirin, da Julie Lera Creation wacce ta hada mana sautin ta kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Talmasi Garba ke cewa wassalam, huta lafiya.